نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم دمنا إن ثلاثة شاب يركي ننجو الرجل إذا رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم جبوا إلى دليل قلود أربع إن دائع وتنتروا منا قوما قواتهم أكو shekara ta 2020 Allah kaddara mana zama cikin masallaci na kofar arewa garin Gumel din ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad da Imam Al-Bukhari. Wannan satin mun karanta babikan da suke bayanin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke aikatawa a gidan shi. A dunkule duk abin da mutum ke yi a gida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na yi. Mun ji ta yadda yake tufka takalin takalmin shi, yadda yake dinke tufafi, yadda yake faci, yadda duk ayyukan mata yana shiga cikin gida don ya sauƙaƙa ya agaza musu. Babi na ƙarshe da muka rufe shi ne, in kana son mutum kana ƙaunar shi don Allah to ka sanar da shi. Wannan shi ne babin da muka kwana a kan shi. Wanda za mu tashi a kansa shi ne babi na 250, babu idza ahabba rajulan fala yumarihi wala yas'al anhu. Idan kana kaunar mutum to kar ka yi jayayya da shi kuma kar ka tambayi labarin shi. Amma kafin fara karatu cikin darasin, saboda gudun kada mu manta mana da sakonni guda biyu, na farko ta'aziyya ce ga junanmu na Alhaji Idris Matawallan Gumel, wanda kusan suna cikin dattawan cikin wannan masallaci din. Kafin Allah ya kaddara rahin lafiya ta hannun mashi da ci karfin shi, kusan duk faɗika tashin da ake a cikin masallaci da shi ake yi, har Allah ya kaddara dai iyaka fitowar shi da tsoro a ce zuwa masallaci ta yi karanci ko ba za ta yi ba saboda girma da rashin lafiya, har kuma Allah ya kaddara so shi kusan kwana uku kenan. Muna addu'a ga Ubangiji, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta mashi, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi. Haka tare da shi akwai sarkin Kudu ko sai dan lawa, shi ma muna addu'a. Sarkin Kudu kai ko afwan na Alhaji Ayuba Muhammad, shi ma muna addu'a, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta mashi, dubiyun Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare su. Akwai ƴan uwa musulmi da yawa da suka mutu a cikin satin ko a cikin tsufin, muna addu'a Allah ya ji ƙansu, Allah ya gafarta musu. Sannan akwai ƴan uwa da suke da bukatu na alkhairi, muna addu'a Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairin da ke cikin bukatun, dukkanin jarabawa da itla'i da abin da zai tada hankali Ubangiji Allah ya kawar da shi, Allah ya tabbatar da dukkanin alkhairi. Na'am, hadisin da zamu tashi a kansa shi ne na 545, kamar yadda na ambata shafi na 250, shi ne kuma darasinmu na 81. Imam al-Bukhari ya ce haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani Muawiya anna Aba Zahariya, haka dai yake a cikin wannan, amma sauran guraren da na bincika anna Aba Zuhayy haddathahu an Jubair ibn Nufayl an Mu'adh ibn Jabal annahu qala, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi, idza ahabbta akhan, in ka so wani dan uwanka, fala tumarihi, kar ka yi jayayya da shi, wala tusharrihi, kada ka yi musayar sharri da shi ko kada ka nemi sharri ya gitta tsakanin ku, wala tas'al anhu, kada ka ke tambayar labarin shi, an tuwafiya lahu aduwan, saboda kaskace karo da makiyin shi, fa yukhbiruka, sai ya baka labari, bima laysa fihi, da abin da baya tare da shi, fa yufarrika bainaka wa bainahu, sai ya nesanta tsakaninka da kai da shi. Shi yasa manzon Allah ya ce to kar kake tambayar labarin shi. Mufradat da suke cikin hadisin ko sharhin da za a iya samu a cikin hadisin Imam Al-Albani, kuma shi huncin da ya ce sahiha da hadisi ne, yana da sahihul isnad amma mawqufan, tare da cewa ana riwaya shi a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma iyaka wanda muke gaban mu shine ya tsaya akan Mu'adh ibn Jabal iyaka maganar Mu'adh bin Jabal ce amma ana iya rawaito shi a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar idza ahabbta akhan idan ka so dan uwanka mutun ne kawai kuka hadu ka ji ka kaunace shi ya kwanta ma a ran zahirin abubuwan da ka gani ya maka bayanin alkhairi da mutunci yini malai yace la ta'rifu wa lam yadhhar minhu ma tukrahu baka san shi ba abun wani kyama bai bayyana ba fala tumarihi to wannan mutumin kare zama to abokin jayayyar ka ne abokin musu musu da jayayya suna iya haifar da kiyayya da rahin zuciya wala tusharrihi kada kai musayin sharri shine idan an mata shadda ra'ul inkina daga sharri ma'ana kada kawa mutumin abin da zai ji zafi a ran shi ya nemi yarama in kama sharri ya nemi yarama to sai a samu musayar sharri tsakanin kai da shi wannan ma zai hana zamantakewa ta alkhairi ko zaman jini na alkhairi ya gudana tsakanin ku wala tasal anhu ahadan in dai ba wani abin kyama bane ya fito maka fili to karka tambayi kowa to wani ne naji mun hadu da shi a guri kaza kuma naji ina kaunar shi wai a cikin garin ku menene labarin shi naji an ce dan Kaduna ne ko dan Kaza ne menene labarin sa anya mutumin kirki ne kafin yanzu to karka masa irin wannan tambayar iyaka abinda ya bayyana na zahiri akan haka laka mu'amalance shi in ka tambaya ba mamaki ka tambayi abokin gaban shi ko mai hasada ko mai kiyayya to wannan mutumin zai baka labarin har abinda baya tare da shi zai kokari ya ga cewa ya raba wannan tsakanin naku aminci bai gudana a tsakanin ku ba shi ku abinda Allah madaukakin sarki ke so wa taslimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyar Allah madaukakin sarki baki ɗaya ku wala tafarraqu kada ku rarraba dan haka duk abinda zai kawo hagaman jini ya kawo haduwa a guri ɗaya ya kawo daidaituwar kai wannan shine abinda ake maraba da shi shine abinda ake kauna Allah madaukakin sarki ya samu da shi dan haka duk wanda ka kaunata kare na manto abokin musulunka ne kar a yawaita musu da jayayya kada ayi abin da zai kawo mutum ya ce ni ma sai na rama tunda ta mun kankara ni ma sai na ma na itace to wannan abin yana hana jituwa sannan kuma kar kake binciken halayensa wanda ya oyi gare ka kowane mutum yana da abokin gaba kowane mutum yana da wanda yake ki shi duk inda ka kai da san ka kyautatawa mutane akwai wanda zai ji ba abin da ya tsana a duniya irin ya ganka to wannan nan kana tambaya zaka hadu da wanda ya tsani ya ganshi a duniya to kuma duk yadda zai yi kokari ya mai fatanci ya wulakanta shi zai maka labari dan haka a daina yawan tona tonan hali idan bai fito fili ba Allah ya sa mu dace dan haka kenan shi wannan hadisin zai iya tsallaka kowane bangare misali yanzu mutum ne kake so dan Allah sai aka ce kar ayi wannan to kuma sai ka ga budurwa kana son ta dan Allah za ka aure ta babu laifi a tambaya ko kuma kar a tambaya a tsaya iyaka abin da ya fito fili a tambaya bai ta maza a yi cin karo da wanda baya kaunata ku na tambayar da bambanci na 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 ba na kanta ba ok kada tambaye karakta eh kada tambaye hali na'am to ai an tambaye din kenan ko ba 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 abin da ya oyi kar a ce za a bincika shi abin da ya bayyana fili ya za a bincika shi dai mun aure abubuwa biyu yake da bukata ana so a san su waye za a hada gida da dangi da su wannan babu laifi a tambayi martabar gida da mutuncin gida da waye babu laifi a irin wannan tambayar sannan babu laifi a tambayi hali idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wanda aka yadda da addini da halaye dole za a tambayi hali haka shi ma namiji aka ce tun kahul mar'atu li arba'in daga ciki ya ga mana walidiniha saboda addininta addini shine abin da ya bayyana zahiri mutane suka gani tana da kiyaye addini tana da mutunci tana da martaba kanta tana da martaba mutuncin gidansu wannan babu laifi a yi tambaya irin wannan abin da ya koyi ido bai gani ba ba a sani ba kada ka sa kuma yan kwamitin bincike da gano kwakwafsu gano maka wannan to kuma baya ciki gaskiya abinda duk bai fito fili ba, inda ka tambaya mutanen arziki masu amana a unguwar daya biyu uku, a gaskiya mutumin arziki ce, gaskiya muna wa gidansu sheda mutumin arziki ce, to alhamdulillah ya wadata. Wance a wance a wance a to hice ne kawai a hakura, kar a matsanta kuma kar ka tambaya to wai me yasa kuke cewa a kawai a rike maganar a banta. Allah ya sa mu dace. حدثنا البقري قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله ابن يزيد عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغ عبد الله بن عمرو من الله صلى الله عليه وسلم يا شيء من احب اخا لله وند دي يسو ولا دان اوا دان الله في الله كما يسو شي دان الله ا cikin addinin Allah قال يسي دني Unni uhibbuka lillahi, ina sanka saboda Allah. Dan uwa musulunci, ki musulunci, ka so shi dan musulunci, ka gaya mai kana son shi dan Allah. Fa dakhala jami'an aljanna, dubin suka shiga aljanna, aka dace da abokin da wanda ake abotar da shi duk sun zama yan aljanna. Kana alladhi ahabba fillahi, to wanda ya so dan Allah da farko, arfa a darajatan, zai fi tsayin ko kuma zai fi girman daraja a cikin aljanna. Alallazi ahabbahu lahu, akan wanda ya so shi dan Allah din daga baya, mana wanda ya fara nuna soyayya dan Allah, inda za shi zai aljanna abokan guda biyu, to wanda ya fara soyayyar sai ya fi girman daraja akan wanda aka so din, ba wanda ya fara so din ba kenan, sai ya fi girman daraja a cikin gidan aljanna. Ba za mu so ya ta a jawabi a kan shi ba, Imam Al-Albani ya ce hadisi ne da ifi, wallahu ta'ala a'lam. Hadathana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Muslim qala akhbarani Amr ibn Dinar an ibn Shihab an Iyad ibn Khalifa an Ali radiyallahu anhu, daga Ali ibn Abi Talib Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, annahu na sabon babi ne. Na'am, ina ga to ni na tsallake babu mai kenan, babu al-aqlu fil qalbi, ko babin da yake bayani hankali na cikin zuciya, ina za a lalimi hankali a kai yake ko a zuciya? To shi Imam Bukhari sai ya kawo cewa al-aqlu fil qalbi, babin da yake magana hankali yana cikin zuciya, kuma zai kawo dalili a ina aka samu al-aqlu fil qalbi. Na'am, shi ne aka samu hadisin Iyad ibn Khalifa, shi kuma yana riwaya daga Ali ibn Abi Talib. Iyad ya ji Ali ibn Abi Talib bi Siffin, a filin da aka yakin Siffin, ya kul a cikin jawabin da yake, sai yake cewa innal aqla fil qalbi, lalle hankalin dan adam yana cikin zuciyar shi, hankali a zuciya yake. War rahmatu fil kabidi, ita kuma rahama, tausayi fil kabidi, yana cikin koda, ita ce al-kabidu, yana cikin hanta, kai ko yana cikin hanta, hantar dan adam anan ake jefa hali na tausayi. Warrafa, sauki da bi sannu, fitihal, shi kuma yana cikin saifa. Wace ce saifa da? Ita ma kamar hanta take ko, tana bayan babban tumbi ko ɗan ƙarama ce ko, amma da jini a cikinta ko, sifilin ko, to ita wannan tihal ɗin a ciki Allah yake jefa sauƙin haƙi a sauƙin hali da bi sannu-sannu. Wa nafs, ran ɗan adam, firri'a, shi kuma yana cikin huhu. Na'am, ko kuma numfahi kenan ko, wa nafs, rumfahi, ana ɗaukar numfahi, yana iya ɗaukar rai. Ya sa'alunaka anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utiitum min al-ilmi illa qalila. Zai tabbatuwa san an-nafs, numfahin dan adam, numfahi da dan adam ke ja, to na cikin huhun shi. Kada Sheikhul Albani, Imam Albani yake cewa hasanun, wannan hadisi zuwa ga Ali ibn Abi Talib hadisi ne ingantacce. To waɗannan abubuwan da Ali ibn Abi Talib ya faɗa, zai iyu a ce a karan kansa ne yayi tunani ya bada wannan jawabi, hankali na cikin zuciya, jin kai yana cikin hanta, tausasawa da bi sannu yana cikin saifa, haka ne numfashi yana cikin huhu zai iya tunani a karan kansa a duniya irin ta da ya bada labari ba tare da kayayyakin bincike na zamani ba na'am na'am idan ita saifa okay idan rai ya baci kuma daga saifa yake na'am
mali doctor sai ya
so ai kai jawabi abin da ce kai jawabi ka gama na'am kuma sai abin da muke kallo abun yanzu inda zaka tsaya ka kalli ginin jikinka kai a matsayin dan adam me zaka kalla ka gane cewa hankalinka cikin zuciyarka yake me zaka yi tunani ka gano na'am 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 wannan umarni da hali kenan amma hankali fa sannan ka tura kwakwalwa to shine ce me zaka kalla to a jikinka ta gane haka daga nan abu ne na eh ka gane abin da yake da hankali fa na ai musu hankali ko menene zan kalla a jikina ya nuna min hankali na a zuciya yake wani yadda zaka daga hannu ai na mai ta tambayar ne dan ya fahimce ni na malu su na su na eh 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 yanzu ne tsawa kake bayani ko hankali na da hankali da tunani na'am to akara wukalla ne yana yi a fihi da ban hankali da ban fa na saka now hey ba hankali masu saurin yake hukunci now wato ina fatan dai Allah ya san fahimci tambaya ta a matsayina kawai ko a matsayinka ba tare da kai apply wani ilimi ba ko wani bincike ya za a yi ka gano cewa hankali a zuciyar ka yake na'am na'am yanzu na'am na'am sai ka gane kenan hankalin daga zuciya yanzu akwai wani ma'auni alasadi kamar ba fahimci tambaya ta ba dan subal ba ka iya zaba ne amma dai an baka dama bara dan subal yayi fadi mu ji ina jin ka na na na'am abuwan ga malamin su miko nan bara mu bashi dama ya ansa sai mu in faɗi abin da nake nufi in Allah ya sa ya faɗa kuma shikenan na'am ai an ba wani faɗa ma na'am 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 duka daga zuciya suke na'am me tabbatar daga zuciya suke Na'am. To abinda nake nufi da tambayar, shi yasa nake cewa Allah sa an gane tambayar ta ba. Abinda nake nufi da kuma nace kar ayi amfani da wani ilimi, shine mutum dan adam a karan kansa. Ba wani tunani da zai iya yi ya tabbatar maka kansa cewa hankali daga zuciya yake. Ba wani tunani da dan adam zai shi a karan kansa ya gane rahama tana fitowa ne daga cikin hanta. Ba wani tunani da dan adam zai yi ya gane cewa tausayi sannu a hankali da saukin hali yana fitowa ne daga saifa. Gara ma wani lokacin a iya gane numfashi yana fitowa daga kunkuri. Abin da nake so in ce kenan, ilimin da yake cikin wannan jawabin kamar ya wuce matsayi na dan adam. Haka ne? To tunda ya wuce matsayi na dan adam, maganar kenan ta Aliyu dan Abi Talib ce ko akwai wanda ya ba Aliyu dan Abi Talib labari? Shine akwai bambanci tsakanin hadisi mauqufi da kuma mauqufan ko kuma marfu'an hukman. Shi wannan hadisi dole a yadda yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba an bace manzon Allah bane ya faɗa, amma ilimin ya wuce dan adam. Da malamin su yace dole ne an yi amfani da wani ilimi. To a wancan zamanin duk ilimin da zaka ce mai amfani da shi babu. Kaga kenan sai dai ko shi manzon Allah, Allah ya sanar da shi, ya sanar da Aliyu dan Abi Talib, Aliyu dan Abi Talib ya bada labari ba tare da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi ba. To irin waɗannan hadisi in ka same su, ko da hadisi ne mauqufi yakan zama marfu'i hukman, saboda mai abin ya wuce dan adam ya gano. Ilimin mukan da za a yi amfani yanzu a gano su da na'urori babu su a wancan zamanin. Shine ne abin da nake da bukata da wannan tambaya din. Amma yanzu haka in kace kai daidai ba kai daidai ba daga zuciya yake, ba za a gano ba. Tattaunawa ce tsakanin malaman mazhaba, tsakanin likitoci, tsakanin philosopher, a ina hankali yake. Ko har yanzu ban da ya saka wani. Har yanzu tattauna suke. Shi yasa to kamar na dauko waɗansu maganganu cewa in annal aqla fil qalbi la fil ra's. Akwai wanda suke fahimtar cewa hankali a zuciya yake ba a ka yake ba. Amma yanzu dan adam in yawa wani abu na hankali zai ma haka. Mana ya yi amfani da kwakwalwa ko? Ya yi amfani da hankali. Mana yanzu kenan shi an yi nuna maka kai ma'ana hankali da tunaninsa da kokari a cikin kwakwalwar yake. Kuma zai wahala mutum ya wata bajinta ya taba maka zuciya ya ce maka wannan hankali na daga zuciya ko tunani na daga zuciya. To amma bangare na farko sun tafi akan cewa annal aqla fil qalbi la fil ra's. Amma malam sai yace wa fihi khilafun mashhur, amma akwai shahararren saba abinan sabani mashhur. Mazhabu ashabina yace mazhabar mutananmu sune ƴan Shafi'iyya, wa jamaahirul mutakallimin da yawancin mutakallimun har ƴan abinan Maliki suna cikin mutakallimun, annahu fil qalbi, hankali yana cikin zuciya. Wa qala Abu Hanifa wal falasifa, Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit da sauran malaman falsafar musulunci suka ce hankali yana cikin kwakwalwar dan adam. Kaga kenan su tun adam kuma sun yi saba ne min babul ulama ma mun saba. Wa qad yuqalu fi ar-ra's wa huwa qawl al-atibba, wasu kuma suna cewa a'a hankalin dai yana cikin ka, haka likitoci suka yi ittifaki. Galibin likita in ka tambaye shi ina hankali yake zai ce ma yana cikin kwakwalwa. Amma malamai sun tafi cewa hankali yana cikin zuciya, sun kafa hujja da dalilan da yasa za a samu hankali a cikin zuciya. Na farko akwai faɗin Allah madaukakin sarki, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Allah ya ce ba za su yi yawo a doron ƙasa ba su zagaya su ga abin da Allah ya ajiye. Fatakuna lahum qulub, sai zamanto sun samu zukata ya akiluna biha, da za su hankalci abubuwa da ita. Kai sai Allah ya ambaci zuciya kuma ya ambaci hankali. In ka zagaye duniya to zuciyarka za ta rayu, za ka ga ayoyin Ubangiji, sai ka zama to kana hankaltar al'amura. Don haka a faɗin Allah madaukakin sarki cikin wani aya, daga zuciya ne ake hankaltar al'amura, ba daga kwakwalwa ba ne ake hankaltar al'amura. Wa qawlihi ta'ala, da faɗin Allah madaukakin sarki, inna fi zalika la dhikra, a cikin kissar da muka baka labari akwai abin daukan izna, liman kana lahu qalbun, ga wanda yake da zuciya da zai iya daukan iznar ina hankalta na baka bayani yana ce wannan bayanin akwai abubuwan daukan tunani a cikin shi amma wa zai iya tunani sai ce liman kana lahu kalbun wanda zuciyarsa daidai take a rayi har yanzu wannan ayar tana gwada maka kiyanin hankali da tunani daga zuciyarsa da kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ta inna fil jasadi mudghatan idha salahat صلاح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اجiki akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru saboda me in tana da hankali dukkan jiki zai yi hankali idan ta baci ta gurbace ta zamanto shashasha to dukkan jiki ya baci manzon Allah ya ce ita ce zuciya haka wata suka fada ma'a annad dimag min jumlatil jasad amma da Allah ya ce idan zuciya ta baci duk jiki ya baci to ai kokwalwa tana cikin jiki amma sai manzo Allah ya ce idan zuciya ta baci jiki ya baci kenan har kokwalwa ta lalace kenan kokwalwa ba ta aiki ba dan haka kenan inda hankali da kokwalwa yake ko zuciyarka ta baci to zaka iya zaman tuwa mai hankali amma idan zuciya ta baci to kokwalwarka ba ta yin hankali ba sai malai ya ce fa yakunu salahuhu wa fasaduhu tabi'an lil qalbi dan haka kenan garuwar jiki da bacin jiki yana bin gyaruwar zuciya ko bacin zuciya Allah ya sa mu dace fa ulima annahu laysa mahallan lil aqli wanda yasa muka gane cewa kenan kwakwalwa ba ita ce gurin da hankali yake zuciya ita ce inda jiki yake masu cewa kuma hankali da kwakwalwa yake su ma sun bada nasu dalilan da kuma hujjojin su shine suka ce idza fasada ad-dimag fasada al-aqlu kuma suka ce a zahiri mun gane duk wanda kwakwalwarsa ta tabu hankalin sa yana tabuwa galibin mahaukata idan aka ga sun haukace me ake fada ana ce a suma sun samu matsala ne a ina ne aka sai a dai haka ko ma'ana kan ne an samu matsala an tsakure abubuwan da ake tsakurewa a cikin kan Allah ya raba mu raba mu raba asiri wa yakunu min fasadi dimag daga alamun cewa kwakwalwa ta lalace asra'u ita ce wannan faduwar da ake farfadiya galibin farfadiya yana da alaka da kwakwalwar mutum tafiyar hankali kenan bi za'amihim kamar da suka fada amma malam sai ya ce wannan maganar babu hujja a cikin ta la'anna Allah subhanahu wa ta'ala ajra al'adata bi fasadil aqli inda fasadid dimag Allah ne ya aje sunnata ce cewa hankali yana baci yana gurbacewa idan kwakwalwa ta latabu tare da cewa hankalin ba a kwakwalwa ba yake amma dai Allah ne ya aje cewa in kwakwalwa ta rasu ta samu matsala to hankali zai samu nan matsala tare da cewa kuma hankalin ba a cikin kwakwalwa yake ba walam tina amin zalik kuma ba abin da zai hana haka ko ana urorin mota zaka tadda akwai abin da in ya lalace zai hana wani abin da yake wani guri na daban yayi aiki tare da cewa kuma ba tare suke da wannan abin ba wallahu ta'ala alam masu cewa hankali a kwakwalwa yake ba su da hujja daga alqur'ani ba su da hujja a cikin hadisi ba sun kalli abin da ke faruwa ne yau da gobe da shi suka fa hujja wallahu ta'ala a'lam shi wannan hankalin yana da alamomin da ake ganewa mutum yana da hankali ko bai da hankali idan aka yi ta bada misali ko dan samu ya ce sauraron wa'azi kai shiru ko wannan malamai suka ce alamomin da suke nuna mutum yana da hankali manyan su guda hudu ne haka masu hikima suka ce na rubuta su a cikin status ina kusan na dan takaita abinda suka faɗa amma dai guda hudu ne kuka ma suka ce min alamatul aqli ko al-aqil Allah ya takallafa ma la yafiku shine mutum ba ma zai tarki abinda ba zai iya ba duk abinda ka san ba zai iyu ba karka tarka me yasa ka ce ai ba zai iyu ba in dai al'ada da zahiri ya nuna cewa wannan abun ba zai iyu ba to karka tarka wannan alama ce ta hankali mutum kawai ba tare da wannan karafunan ba da abubuwan da ake sawa jiki na hawa dutse kawai duba wani zangareren dutse ya fi kilomita ɗaya ce zai kama hannun ce zai hau da hankali a ciki ba wannan igiyar ba karafuna ba takalma ba abin da ake hawa in za a huta a jiki ba abin da ya rike kawai ce zai hau wannan alama ce ta rashin hankali amma da an ce wani hau wannan dutse ya ce ai ba zai iyu ba to rashin fara abin da ba zai iyu ba alama ce ta hankali ta farko wala yasa fi ma la yudrib ba zai yi kokari cikin abin da ba za a samu ba duk abin da ba za a samu ba to kokarin karka fara wannan shi ma hankali ne misali me abubuwan da kamar ba za a samu ba na'am eh dai ba sa jin ka fa yana cewa kamar karatu in ka san kwakwalwarka ba za ta dauka ba to kar ka fara misali kai duk lissafin da zamu a duniya an ce 2+2 he ka ji kawai kanka yana giyewayawa to kaga misali a ina wannan za ta gane lissafan nan da chemistry da physics ba ta gane ba ko da wannan formulolin ana za ta zuba su to kar ka fara wannan shi ma alama ce ta hankali amma akwai abin da a hankali ba zai yi ba na'am tofa na'am to amma misalin bai daidai ba as-sa'yu shine kokari da yunkuri cikin abin da ba za a samu ba na'am eh yake addu'a Allah ya bashi kafa eh ai dan me ba zai ba ai to ina bara bada misali ɗaya na hankali bara bada misali ɗaya na hankali misali dusa abin da ya zamanto sunna da al'ada a arewacin Najeriya ba a nadin sarki sai wanda ya gaji sarauta ko sai ka fito daga gidan sarauta ko to sai aka ce Allah ya takaita ana nadin sabon sarki a garin kai ba ka ta inda kake da alaka daga ciki sau amma dai gwamnati abokin ka ne he ka rubuta application kai ma kana so amma sarki misali kai za ka iya yi za ka iya yi ya isa ina ba mutu da za ka iya yi za ka yi a'a ba ita ce tambayar ba za ka yi misali a ba an haka ba ka ba za ka rubuta ka ce kana nema a nada ka za ka rubuta ka ce a nada ka shine jawabin da muke abinda ka san ba zai samu ba ba a fagen sa bane ka fara neman sa wani alama ce ta baka da hankali ne muka za ka ce ai bai dace ba saboda dalili kaza to wannan alama ce ta hankali shine ma'auni nabi da malamai suka sa ni kai misalin insha Allah malamai su ولا يتكلم ما لا يطيق ولا يسعى فيما لا يدرك ولا ينظر فيما لا يعنيه ba zai sa ido ba cikin abin da bai dame shi ba duk abin da ba harkar baka bace ka sa kai dumu kai ruwa da tsaki a ciki wani alama ce ta rahin hankali sai an gama an ji an dace to kai me naka a ciki sai kuma kai shiru ka gona alama ce ta wuta ji yasa to rahin sa kai cikin abin da bai dame ka ba wannan alama ce ta hankali ka shiga cikin abin da ba ruwanka kai dumu alama ce ta rashin hankali da rashin tunani wala yunfiqu illa bi qadari ma yastafidu ba zai kashe kudin sa ba face gurgurdan abin da zai amfanu da shi in kaga dan adam yana fidda kudi fa wai mai amfani mai zaka sani wallahi ni ba ban sani ba bai da hankali amma yana saisaita kudin sa yana cirewa yana kashewa gurgurdan abin da zai samu to shine alama ta hankali to dukkanin wani abubuwan guda hudu da makamantan su galibi daga zuciyar dan adam ake fara shirya su daga zuciyar dan adam suke fitowa idan zuciyar ta gurbace ta lalace to waɗannan abubuwan duk ba za a same su ba Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye daga cikin abubuwan da muka ambata shine cewa kuma an ce shi hankali daga zuciya ko tausayi daga ina yake fitowa daga hantar dan adam ko sai yake cewa to amma kuma malaman likitoci na zamani sun yi bincike sun tabbatar cewa duk mai shan giya ya tashamma'u kabiduhu kabiduhu koda ta dan adam tana cikin abin da take lalacewa idan mutun yana shan giya ban sani ba tana taba hanta ko ba ta tabawa wa yanza'u Allahu min qalbihi ar-rahma ala auladihi sannan kuma Allah yana cire tausayi daga zuciyar mashaya giya wata kilkenan me da cewa ita ma tausayi yana fitowa daga zuciyar dan adam ko daga hanta domin al'amari ya samu tuntunta yace abinda zamani likitancin zamani ya fitar kamar shi kuma tausayi a gani yana da alaka da zuciya ne ba yana da alaka da hanta ba wallahi ta'ala a'lam wanda dai inda bincike za su kara bincike su tabbatar tausayin daga zuciyar yake fitowa ko daga hanta yake fitowa kamar da Abu Abi Talib ya tabbatar a cikin hadisi shi Allah ba mu dace Allah ba mu kulawa babul kibri babin da yake magana akan girman kai yanzu ya ga magana abin da ya shafi abokantaka da neman daidaita tsakani yace hadathana Sulaiman ibn Harb qala hadathana Hammad ibn Zaid an Saqabi ibn Zuhair an Zaid ibn Aslam qala la a'lamuhu illa an Ata ibn Yasar an Abdullah ibn Amr qala kunna julusan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akadi sai dai wanda suka fara haka kunna julusan inda rasulullah akadi su kuma ran khatabi a mashhur ko ifsala alaina rajulun ko to wannan ma kunna julusan inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun sai wani mutum yazo min ahlil badia wannan mutumin cikin mutanen rigage ɗan kauye ne yazo alaihi jubbatu sijan yana dauke da irin rigan nan koriya korayen riguna tufa abinda ake sakawa din shine sijan din hatta qama ala ra'sin nabiy sallallahu alaihi wa sallam da yabo bai taka wabirki he da yazo kan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai kansa sannan sai ya tsaya fa qala wannan bakawin sai ya ce inna sahibakum qad wada'a kulli farisin aw qala yuridu an yada'a kulla farisin sai ce wannan abokin naku ya wulakanta duk wani gwarzo ko yana so sai ya wulakanta duk wani gwarzo sai ya kaskantar da duk wani gwarzo ko ya kaskantar da duk wani gwarzo wa yarfa'u kullu ra'in kuma sai ya daukaka duk wani makiyayi a duniya wannan kirari yake ko yambo yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kirari ne ko zambo ne duk wani gwarzo jarumi mai bajinta manzon Allah yana so sai ya kaskantar da shi duk wani makiyayi ba suna ke kallon wulakantattu ba manzon Allah so yake sai ya daukaka shi suka ne ko zar ko yabo ne na kalaman ya rasa amma yabo ke so yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ni yasa ce inna sahibakum wannan sahabin naku abokin naku wanda shi a ciki da barabu din in yabo ne ba ko suka ce ko eh yana zuwa nan da ya faɗi wannan wa yuridu yana so kuma wa yarfa'a kull ra'i yana zuwa daidai nan fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi majami'i jubbati sai manzon Allah ya tattaro mu hadar rigarsa gaba ɗayan ya rike dan ya rike shi fa kada sai manzon Allah yake cewa ala saurara ara alayka libasa man la ya'qilu daga ka sa rigar mahaukata ne shi da ya ganshi a riga tsatsa ya dauka mai hankali ne wannan jawabin da ya fara kira rahimu zan Allah sai ina ga tufafin mahaukata ta sa dan wannan kalaman da yake fitowa ta bakin ta magana ce ta mahaukata wannan mutumin so yake he ya kaskantar da din mai daraja ai zambo shi so yake duk wulakanta sai ya mai da hi mutum yanzu yana ga sahabbai duk ku wulakantattu ne ya zama manzon Allah ba ku gurin zama duk waɗansu masu ji da kansu masu daraja duk manzon Allah ya wulakanta su ya kare su sai manzon Allah ya ce ina ga kana dauke ne da rigar mahaukata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira kuma qala sai manzon Allah ya ce da shi inna nabiyallahi nuhan sallallahu alaihi wasallam yace annabin Allah tsira da amince su tabbata a gare shi nuhu lamma hadaratuhu alwafat lokacin da mutuwa ta taho mashi qala libnihi sai ya ce da ɗayan ƴaƴan shi wanda yake gurin inni qasud alayka alwasiya zan baka labarin wata wasiya ko zan karanta ma wata nasiha yanzu manzo Allah da ya rike bai saka ba sai yake so ya gaya wannan mutumin ga rayuwa wannan abin shine zaka rike a rayuwa amma wannan maganganun da kake maganganu ne na mahaukata wanda ba su da hankali amuruka bisnataini wa anhaaka amisnataini annabi Nuhu yace da ayyan shi wasiyar da zan maka umarni ne da abubuwa guda biyu da hani da abubuwa guda biyu amuruka bila ilaha illa Allah ina maka umarni da fadin la ilaha illa Allah duk inda duniya ta kai ta jiyo duk abin da yema zafi duk halin da kake ciki ka rike la ilaha illa Allah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a yace sammai guda bakwai da kasai guda bakwai law bi'na fi kaffatin ko chiffatin inda za a sa su a tafin ma'auni na mizani wa wubi'at la ilaha illa Allah fi kaffatin a dauki la ilaha illa Allah a sa a daya bangaren la rajahat bihinna da la ilaha illa Allah sai tarin jayis shi yasa annabi Nuhu ya ga dan shi di yadda za a yi ka rike la ilaha illa Allah kana zone walau anna samawati sab'a da fa sammai guda bakwai baki dayan su wal ardina sab'a da kasai su ma guda bakwai din baki dayan su kunna halqatan za su kasance kamar kawanya mubhama adunkule a hade su la qasabatuhunna la ilaha illa Allah da la ilaha illa Allah sai ta tagargaza su yanzu kalli karfin sammai kalli karfin kasai inda zaka dunkule kai kalwa da su ai mun san kalwa ko irin wanda ake jifan kalwa da ita to inda zaka dunkule su kamar karwa la ilaha illa Allah sai ta dagargaza su la qasamatuhunna la ilaha illa Allah wannan shine abu na farko da annabi Nuhu ke wasiya ga dan shi wa subhanallahi wa bihamdihi yace fadin subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in ita ce sallar da Allah ya dora wa kowace irin halitta ita ce yabo da Allah yake da bukata a wajen kowace halitta subhanallahi wa bihamdihi mutun ya wayewaita fadin subhanallahi wa bihamdihi ita ce yaban da Allah ya dora akan kowace irin halitta wa biha yarzuqu kulla shay'in da ita Allah yake azurta komai wannan sune abubuwa guda biyu da annabi Nuhu ya wasiya da shi na farko la ilaha illa Allah zata rinjayi sammai da kasai la ilaha illa Allah zata dagargaza sammai da kasai inda za a dunkule su guri guda daya subhanallahi wa bihamdihi ita ce yaban da Allah yake da bukata a gurin kowace halitta a dalilin subhanallahi wa bihamdihi Allah yake azurta dukkanin bayin shi wa an haka an shirk sai annabi Nuhu yace da dan shi ina hana ka shirka kada ka yadda kai shirka da Allah duk abin da zai faru kar kai shirka in kai shirka ka banu ka lalace dan haka kuma muna wasiya da ita duk abin da kake da bukata a duniya kar kai shirka duk abin da ya kubuce maka kar kai shirka in kai shirka ka banu ka lalace kai asarar duniyar kuma za ka yi asarar lahira din wal kibr yace kuma ina hana ka girman kai kar kai girman kai wannan shine wasiya guda biyu annabi Nuhu dan shi duk abin da ake yi kar kai girman kai kar kai shirka fa qultu sai shi mai riwayar yace aw qila ko kuma dai aka ce ya rasulullah hada shirk wannan shirkar da mun santa qad arafnahu mun san shi fa mal kibru me girman kanto da kake da annabi Nuhu ya hana dan shi huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha girman kai shine dayan mu a ce yana da kaya masu kyau set sama da kasa yana tsawa ina girman kai ka tada shadda ka fito kai collab ake cewa ko ka sa abin da ya dace hula da takalmi da kayan duk iri da sun fita tsaf wannan shine girman kai an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha qala la sai manzo Allah ya ce wannan ba girman kai bane qala sai suka ce fa huwa an yakuna li ahadina la'ana alani hasanatani hine mutun a ce yana da takalma biyu masu kyau ka je bata ta da ku ka duba ta gun sab takalma masu kyau ka zubo sau ciki ko sandal lahu ma sharakani hasanatani suna da katana masu kyau guda biyu dallawi kenan ko wannan shine girman kai wannan Allah sai a'a qala fa huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha shine a ce dayan mu yana da dabba da yake hawa dan ya je ya dawo ko a yanzu mu ce mota ko babur shine girman kai qala la qala fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilay shine a ce dayan mu yana da mutane abokai da suke zama a gurin sa wannan shine girman kai qala la sai manzo Allah ce duka wannan ba girman kai bane qala ya rasulullahi fabal kibru ita to manzo Allah mai girman kai an kure shi kenan ko duk abin da zai kama an kure shi bai kama girman kai ba sai shi to manzo Allah menene girman kai qala sai manzo Allah ce masa safhul haqqi wulaqanta gaskiya da kin karbar gaskiya ko jahiltar gaskiya wasu sun kirka fassara safhul haqqi ida ka jahilci gaskiya wasu kuma sun fassara safhul haqqi yani al-i'rad an al-haq kana ganin gaskiya a nuna maka amma dan kar a ga kakasa sai ka ki karbarta wannan shine alamar girman kai wannan mutum ko marin ka yake yana dukan ka in ya faɗi gaskiya ka karbe ta wannan shine alamar baka da girman kai amma idan ka ya rufe kaga gaskiya ka ce ba za a karba ba sai a rena mu ana yi ko to in dai kake gaskiya dan kar a rena ka wannan girman kai ko ka ja ka taki ya daga baya ka ce ina sanin fa to abin da ya hana ka karbar wannan abu ya girman kai ne shine manzo Allah ya faɗa rahi da saful haqqi wa ghamsun nas da kuma wulakanta mutane ganin kowa bai isa ba sai kai wannan alamar girman kai duk yawancin hadisi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wani gurin yace baqarul haqqi wa ghamtin nas baqarul haqqin karbar gaskiya wa ghamtin nas da rena mutane dan kuma sai yace safhul haqqi wa khamsin nas shi ma jahiltar gaskiya da kin karbar gaskiya da wulakanta mutane wannan shine girman kai dan haka to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wannan ba kauyen wannan wasiyar ta annabi Nuhu alaihi salam ai jawabi ya fara yi da kirari ko sai manzon Allah ya rike yace ina ga alamar ka sa kayan mahaukata ga wasiyar annabi Nuhu alaihi salam ya ce me a rike la ilaha illallah da subhanallahi ya ce kar ayi shirka kar ayi girman kai me ya danganta kar kirarin wannan mutumin da wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari sai annabi Nuhu alaihi salam menene muhalli shi da ko danganta ka su na'am shi ai yanzu ne ake ga masa gaskiya ko yanzu na ga masa na'am ga wani can a bayan daga hannu kamar ayatin da yake wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna dagawa ko ya hawo da ma haka ake a duk wanda yazo wajen manzo Allah yake wuce hatta malaika jibril da yazo shi ma haka yake har he da yayi fa asnada rukubatahi ila rukubatahi wa wada'aka fihi ala fakhidhihi wani ma da yazo yana zuwa bai taka burki ba sai da ya kama rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi alladhi indak ba ni dukiyar Allah da take wajenka ita ce sunna duk wanda yazo baya burki sai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am 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 ka taho kan hanyar amma kamar ka dan sauka kada a bari ka kare mana ko shikenan bai dama to daga kai shikenan sai mu bada sai mu ce mu rufa ta insha Allah akwai zafi na ji kai sallah kuma kai shiru shi waye ya rena su na a bai rena su ba ai mun ce mun rufe ai hakuri akwai zafi ne gaskiya shi wallahu alam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wulakantar yana kaskantar da din mai daraja sai manzon Allah ya ce masa ga wasiyar annabi Nuhu kaskantar da mai daraja hali ne na masu girman kai haka ne to kenan idan kawa manzon Allah kirari da yana kaskantar da masu daraja ba yana wulakanta su ba kenan to yanzu yana sukar manzon Allah kenan yana da girman kai dai sa manzo Allah sai rike riga sai ya ce wannan ina gazance ne na mahaukata annabi Nuhu yana wadansa biyayya kar ya zama to mai shirka kar ya zama to mai girman kai ni kuma kana min kirari da abin da yake nuni da girman kai shine abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka masa birki ya bashi labarin wannan wasiya din dan haka kai ma idan kana da mulki kana da dama in an gaya maka tafi karfin kowa ka take kowa karka karba musamman kiran da ake wa yan siyasa ko mai takalmin karfe ka take kowa kuma ba sa hakuri ya san taka kowa wannan ba sa wallahi wannan tsakanin ku da kai da ganduci amma dai duk in siyasa inda suke shine suna so su ga duk inda suke ba wani a gaban su to jin cewa ba wani a gaban ka ba wanda zai fi ka alama ce ta girman kai yasa manzon Allah sai ya taka masa birki banda girman kai ba sufa bace ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sufa bace ta sa dan haka a tarihi manzon Allah babu wulakanta mutane amma duk girman mutum idan ya tsokana addinin musulunci wulakanta addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita kansa ya taka shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin tambayi ai hakuri sai idan mu hadu a satin sama subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin